Amsa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalon da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango 102.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da nakasa. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an waye gari lafiya. Kuma ana kan shan hantsi lafiya yau Lahadi 20 ga watan Oktoba. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Daga baya dai Prime Minister Burtaniya Boris Johnson ya ku aika ma kungiyar tarayyar Turai takardar buƙatar jinkirta ficewar Burtaniyar daga kungiyar, da kuma wata wasiƙa ta nuna illar tsawaita wa'adin ficewar a cewar jaridar Associated Press. Amma da farko kafar labarai ta Reuters ta ruwaito cewa Prime Minister na Burtaniya mai kokarin dagewa kan bakarsa ya ce shi fa ba zai saki shiga tattaunawa ta bukatar ƙara jinkirta ficewar Burtaniya daga tarayyar Turai ba, bayan da ya rasa ƙuri'u da yake bukata a majalisar dokokin ƙasar jiya Asabar, wanda ke nufin ya wajaba gare shi ya buƙaci jinkirta ficewar. Wannan matakin da majalisar ta dauka a ranar da Johnson ya ayyana a zaman rana mai matukar tasiri ga makomar Burtaniya ya kara yuwar a samu jinkiri a shirin ficewar, wanda hakan kuma ka iya kara bayar da dama ga masu adawa da shirin ficewar da ake wa lakabi da Brexit su kafar ungulu ga shirin ficewar Burtaniya daga kungiyar. Mayakan Siriya da ke samun goyon bayan Turkiya sun fafata da mayakan da Kurdawa ke jagoranta a sassa da dama na arewa maso gabashin Siriya jiya Asabar, inda wasunsu ma suka yi ta ƙetare iyaka daga ƙasar Turkiya suna ta kai hare-hare kan wasu ayyuka a Siriyar, a cewar wata majiya da ke sa ido kan wannan yakin. Bangarorin biyu na zargin juna da takalo fadan wanda ke barazana ga yarjejeniyar da Amurka ta taimaka aka cimma. Ma'aikatar tsaron Turkiya ta ce tana mutunta yarjejeniyar matuƙa, kuma da ita da Amurka suna tuntubar juna akai-akai saboda tabbatar da ɗorewar kwanciyar hankali. Ma'aikatar tsaron ta Turkiya ta zargi mayakan da Kurdawa ke jagoranta da ƙaddamar da hare-hare har sau 14 cikin sa'o'i 36 da suka gabata akasari a cikin birnin Ras Al Ain, wanda ya zama turmin tsakar gida shalgude ga bangarorin da ke yaki. To amma su kuma Kurdawan kira suka yi ga mataimakin shugaban Amurka Mike Pence da ya tabbatar da cewa ana aiwatar da yarjejeniyar. Suna masu cewa Turkiya ta kasa mutunta tanajin yarjejeniyar, kuma ta ci gaba da barin wuta kan birnin na Ras Al Ain. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Mexico Andres Manuel Lopez Obrador jiya Asabar ya ce shugaban Amurka Donald Trump ya kira shi ta wayar tarho, inda ya masa jajan abubuwan da suka faru a wannan satin a birnin Culiacan da ke arewacin kasar, inda a Latinas gwamnati ta dakatar da wani yunkuri na damke wani da ake zargi da safarar muggan kwayoyi saboda wani irin tashin hankalin da ba a saba gani ba da kungiyoyin banga masu safarar kwayoyi suka yi. Shugaba Lopez Obrador ya gode ma shugaba Trump a wani sakon da ya tura ta kafar Twitter saboda nuna abin da ya kira girmamawa da diyaucin kasarmu da kuma niyyarsa ta ci gaba da aiwatar da manufofi irin na makwabcin kirki. Fada da bindigogi wanda ya barke a birnin mai dauke da mutane 600,000 ko 800 ya samu asali ne ranar Alhamis daga wani yunkuri na kama Oviedo Guzman dan tataccen mai safarin mugan kwayoyin nan Joaquin El Chapo Guzman bayan da Amurka ta buƙaci a taso mata kiyar sa Madugun yan tawayen Sudan ta kudu Rich Machar ya koma kasar sa jiya Asabar an shirya cewa zai hadu da shugaba Salva Kiir a wani yunkuri na kafa gwamnatin hadin kan kasa wa'adin kasa da wata guda rage ga shugabannin biyu su kammala hancin yarjejeniyar kamar yadda dai aka rattaba hannu bara Sudan ta kudu ta samu yancin cin gashin kai daga Sudan mai makwabtaka da ita a shekara ta 2011 to amma sai yaki ya barke a shekara ta 2013 tsakanin shugabannin biyu
kenan kuka saurara to madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC inda an jima kadan zamu maimaita muku shirin domin iyali amma bari ku fara da jin maimaitin shirin na kasa ba kasawa ba tukuna
na kasa ba kasawa ba Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ni Suleiman Mumuni Barma zan gabatar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka To yau zamu ji halin da ake ciki a makarantar makafi ta Soli Abdulrahman dake birnin Yamai na jamhuriyar Niger inda yara maza da mata kusan 100 masu larurar makanta ke daukar karatu a matakin firamare a wani yunkurin hadin gwiwar kungiyoyin nakasassu da hukumomin ilimin wannan kasa da dai gefe kungiyoyin kasa da kasa makarantar wacce aka kafa shekaru sama da 15 da su gabata na dauke ne da sunan wani masanin doka wanda Allah ya jarabce shi da makanta wato tsohon ministan shari'ar Niger bugo da ƙari tsohon mataimakin shugaban kotun tsarin mulkin ƙasa marigayi Soli Abdulrahman abinda a fili ke nuna muhimmancin ilimin yara na ƙasasu ga da yadda tantaunawar mu ta kasance da ɗaya daga cikin shugabannin wannan makaranta
to ni da sunana Musa Nasera yanzu na vice president na kungiya ta ƙasa ta makaci gabadai kuma ni malamin makaranta na kurare mai wanda ya karatu a University ta Justa Nigeria
kuma kana ɗaya daga cikin waɗanda ke karantarwa a makarantar
makaranta na ta makafi Soli Abdulrahman to yanzu dai muna cewa kamar bara muna da yaro 86 kamar mata 36 da maza 50 to balaga kuma yanzu kuma akwai kasar yaran da ka zakwa ana ɗaukar su sabin shiga
na'am
to misali dai yanzu muna da kamar yaro 12 sun ka zo sabi da aka ƙara kuma a bana wanda ana ta sannuna ana ta ɗaukar yara tunda zaka ga wani ya rasa ido yana cikin makaranta to duk lokacin da zaka ga kamar likitoci nan boko agansu na social sai su turo yara a nan makaranta saboda a ɗauke su za a samu kamar yara wanda suna da aji na ɗaya ko na biyu ko na uku har na biyar ko na shida ma lokacin muna nan dai ana ta rikirta ma lokacin bara dai fitata tsara Allah a samu nan dai da zuwa yaro 100 kuma bancin kasu wayan ga yaran da ce ma 86 su suna kwana a nan na cikin makarantar Soli ana ba su abin fiye su kwana
to malam Nasir daga lokacin shekarar da aka bude ta wannan makaranta kawo yau ya za iya kwatanta yadda mutane suka fahimci muhimmancin ilimin yaran da ke da nakasa
an ka bude makaranta ga an wara da yaro biyar la duk yaran da gare mu a makaranta ba su wuce 20 da wani abu ba har zuwa wajen da zuwa da biyar kin nan duka dai ba mu wuce yaro 20 da 25 kai ba mu taba kai yaro 30 ba sai muka fitatta da tana sa hannun da an kawo ganin bisa convention kinga da kuma dokokin ganin da gwamnati namu ya sa ya bude mu uwaye ina dibin kai suka ga lalle ya kamata su kai yaran su makaranta tunda sun fara gane ana kwarai yaron da bai karatu ba to kaga yanzu bara ma shi kai shi bai bara ba to sai mu ce kamar lalle uwaye sun fara gane ya kwarai da amfanin sawa yaro wanda ta matsalar na kasa a cikin makaranta
duka ɗaliban su makafi ne ko kuwa akwai waɗanda ke da tawaya ta wani fanni na daban
to kamar yanzu dai su yaran wanda muka koka wanda adda matsalar kamar na matsalar ido doka suna ko wanda ba su gani ko suna gani kaɗan kaɗan akwai yaran da aka muna kamar masu matsala ba su gani ba su ji kuma ko ko ba su gani kuma suna da taɓin hankali to malaman mu nan da yawan su ba su da koriya kwarai bisa wannan ilimi na waɗannan yara doka shi na babban matsala da muka namta da minista a gani nan da zuwa gaba wacce yana hanya ta ya kamata a ce an ɗauka saboda su ne waɗanda yara su ci amfanin karatu bai kamata a ce a bar su ba saboda suna da kamar na kasa kashi biyu ko uku ko hudu a ce ba a karanta shi su ma suna da inci kamar kowa
akwai wasu kudaden da iyayen yara ke bayarwa ne kafin a baiwa ƴaƴansu damar samun gurbin karatu ko ko a gwamnati ce ke dauke da dawainiyar ita wannan makaranta ta makafi
to da yawa da yin kakkoka kashi da yawa ina iya kamar 70 gwamnati ka bada taimako tunda duk malaman da annan makaranta duka salarin su da sunan gwamnati yake da ruwa da huta da nitima kaya wanda aka rubutu duk gwamnati ka bada shi to ana tambayar dan kuɗi ka dan wajen uwaye kamar shika 10 zuwa shika 15 tunda bai kamata ba yanzu duniya ga a ce a ga yaro gari ka kai ka kashi da kwal kafin ka bar shi to su ma sai ce ma kamar cikin yaro 86 daga gare mu da wuya da shekara aka samu yaro 20 ko 30 masu biya bai ba mu sa saboda in tsoho ko ne uwaye ba su biyan koriya da shi mun sa a ko uwaye da ba su da hali in mun ce sai sun biya kuɗin ku tabbata za ka gani yaro bai je da kwal muna dai tambaya na amma ba dole za mu kasa uwaye ba
suwaye ne malaman da ke karantar da su su ma makafin ne ko kuwa masu ido ne ke tafiyar da al'amura a makarantar
kowane aji muna azama da bibi akwai malami guda wanda bai gani da malami guda mai gani don ku suna ka tsaya da aji akan ga saboda in akwai wani taimako sai ka ga shi yaro wanda malami mai gani ya taimaka ma wancan malami wanda bai gani magani malami shi wanda bai gani sai ka ya samu taimako da malami wanda bai gani tunda ka san karanta su a wanda yana da wuya ba kama abana wanda za ka huciya gaban yara ba ka ce musu su diba mina na wanga kuftin madarana to wanga ka kowane yaro sai ka bi kabin kamar kowane inda yake zamne ka ba yaro ka nuna mai mina na wanga bai taba ko ko ya lafa ko ya sha sai Allah ka ga yaro ya ta ga abinda a cikin bulletin ga don kamar an sai ma na wanda aka yi kowane sai ka bi daidai yana da wuya na balle a ce an samu malamin guda kwa
ana samun waɗanda ke ƙetarawa kamar waɗanda ake aikawa ƙasashen waje domin samun ilimi?
To akwai su da an taɓa aika wasu kamar sun ka ta Tunisia sun ka yi karatu akwai wasu kuma da an ka taɓa tura kamar mutum wani guda wanda na fara wanda ya samu abin bakiwa shi ya fara na university to an samu matsaloli kwarai daga baya sai gwamnati ya tura shi ya tayo karatu can France. Daga da san France ya kare karatun shi ya dawo don ka ana samun su kamar tunin sun mutumi karatu kaga zuwa Nigeria don ka a kudin na samun gwamnati na aika me ba hakan ga da yawa ba kwa
me ne yanzu muhimman bukatun ku a halin yanzu ita wannan makaranta ta Soli Abdulrahman wato makarantar makafi ta jamhuriyar Niger
to bukatun mu da shi na fara da muna son kamar malaman mu a ƙara ba su kursuwa kan gaskiya saboda akwai karanci kwarai garin su na koyisuwa kuma bai su akwai karancin kamar malamai yanzu ka koka akwai malaman da ya kamata a ce suna kwana nan don su san kare yara yanzu inda muke nan kamar mace biyu na ka kwana wanda ka kula da harkar yara kaga mace biyu ta kula da wajen yaro gari akwai matsala yanzu misali yaron da an ka kawo sabo daga ƙauye kaga shi bai saba da iya salanga ba ita mace ita za ta je shi ta kai shi salanga ta gwara mai gawar aka hawan salanga gawar zakin ka kare ka doki sabuni ka wanke kuma shi kaga gashi da saba duk mutum biyu akwai matsala kware a cikin kula da yaro washin dari sannan kuma muna son taimako kware bisa zan ci abinci lalle kun da iska ka doka kamar haraka wasu kayan miya da abu na lafal sai kaga ina son ga cikin ba su ba aka samu kamar wasu nama ko kifi a sa musu a cikin miya duk wannan abu yana da matsala da kuma bisa haraka su kamar rishin lafiya har yanzu ba mu da wata convention wadda kamar gwamnati zai doka muna haraka magani nasu kullun dai sai dai shiga mun kai su likita kamar ako prince and charles wanda in kamar examen na ko ku a dibi lafiya ka shi wannan ana mun shi kyauta
na'am
eh dan san sayan magani sai kaga sai an amsa to wannan muna son zuwa gaba kamar gwamnati samu a sauke muna magani kamar na yara
to ma sauraro nan shirin na yau ke kammala sai a makon gobe za a ji mu dauke da wani sabon shirin idan Allah ya yi a madadin bakonmu na yau Musa Nasir malami a makarantar makafi ta Soli Abdulrahman bugo da ƙari mataimakin shugaban kungiyar nakasassu ta ƙasa da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ni Sule Mummuni Barma ke ce da ku muni lafiya
yanzu kuma ga maimaitawar shirin domin iyali
ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka huiba ku jama ha tambaya nike da ku jama ha tambaya nike da
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kowa shirin domin iyali alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya shugaban najeriya muhammadu buhari ya bada umarnin rufe makarantun islamiya da aka gano suna gasawa mutane a kuba wannan ya biyo bayan ceto ɗaruruwan mutane da suka hada da kananan yara 77 a garin kaduna da kuma na baya-bayan nan wanda bore da waɗansu da ke irin wannan makaranta a garin Daura suka yi ranar Lahadi bayan da wuya ta ishe su ya kai ga ceto su da kuma samame da jami'an tsaro suka kai a wani gidan horar zakangararru da ke garin Katsina a cikin hirarsa da wakilin mu Umar Faruk Musa kakakin shugaba Muhammadu Buhari Garba Shehu ya bayyana matsayin shugaban kasar
gurare da ake kafawa wai dan a kyautata ko a gyara halayen kangararru yara ko matasa amma kuma ya zama ana ci musu zarafi ana keta haƙƙinsu na ɗan ƙasa ba tare da bin doka ba saboda haka zahiri an nemi cewa duk inda aka samu irin waɗannan gurare a ɗauki mataki a kansu kuma abin da ya faru kenan a waɗannan gurare da ke magana da baya
akwai yiwuwar cewa za a gabatar da waɗannan mutanen ko shugabannin irin waɗannan gidajen gaban kuliya ko ko akwai wani mataki a doka da gwamnati za ta ɗauka domin ta tabbatar da irin waɗannan gidajen ba su sake kunno kai a cikin Najeriya ba
to doka dai akwai shari'a dai da za a gabatar da wanda aka kama wasu waɗannan ɗin da aka kama na baya wannan idan dai ba an samu sabani ba aikin ne amma ba da umarnin cewa a je a gabatar da su a gaban kuliya malamai da suke aiki tare da su a waɗannan gurare har yanzu ba su samu ba ana neman su idan ko aka kama su su mako lalle za a ɗauki wannan mataki a saka su a gaban mai shari'a zancen doka ko a ce za a haramta su wannan abu ne da yake ya kamata al'umma ta san cewa idan jama'a suka tashi duk dokar da za a kasar nan idan mutane ba su sa ido sun hana abubuwan nan da kansu ba doka ba aiki za ta yi ba kar a manta cewa irin waɗannan gurare ko sansanoni na mai tandararrun yara ai a cikin al'ummominmu suke da wuya ka samu birni ko wani gari da babu irin wannan makaranta mutane kuma suna jin abin da ake yi suna ganin abin da ake a waɗannan gurare kuma su shuru ba su saba saboda haka ashe nauyi akan jama'a take duk inda aka gani a fito a gaya hukuma don a kai mataki
a cikin hiranmu da ita bayan ceto ɗaruruwan mutane a wata cibiyar da ke Kaduna makonni biyu da suka shige kwamishinan mata da bunƙasa rayuwar al'umma ta jihar Kaduna Hafsat Muhammad Baba na nemi sanin wanda zai kula da rayuwar waɗannan mutane da aka ceto waɗanda da dama za su fuskanci ƙalubalen rayuwa sai ta bayyana cewa
mutanen jihar Kaduna dole gwamnatin jihar Kaduna ta riga ta ɗauki nauyi kuma shi yasa duk muka karbi su adireshi da lambobi da komi to yanzu muna tsari ne muke so mu shimfida wanda zamu kira su zamu zauna da su saboda mu ga me tsari suke so akwai waɗanda suka ce suna makaranta suna son su koma makaranta akwai masu son su koyi sana'a to saboda haka tsari mu zai fitar da cewa in kana son ka koyi sana'a ne wani irin sana'a kake so idan kuma kana son ka koma makaranta ne shin wani aji dama ka gama primary ne secondary ne da sauransu to zaka koma ka je kai kamar yadda wanda yake ya gama master's din nan yana da master's guda biyu sai ya ga mu yace yana son ya yi PhD to shi ma zamu zauna tare da shi mu ga wani irin taimako gwamnati jihar Kaduna za ta yi a tabbatar cewa ya koma ya yi wannan PhD da yake ba wai mun basu ne kawai su koma gida haka nan ba a'a dole ne mun fitar da tsari yadda ko da wani lokaci muna tare da su kuma duk abin da suke so za mu yi musu banda haka nan kuma akwai likitoci da muke aiki tare da su wanda ko da wani lokaci za su zo su gan su a dinga mu'amala da su ana duba lafiyarsu ana duba kwakwalwarsu da sauransu saboda su samu kuma su dawo kamar mutane kuma a gwada musu cewa ba wai kin su aka yi ba a cikin al'umma ba amma kuma ƙananan yara dole ne mu iyaye muna da rawar da za mu taka mu iyaye dole ya zama dole a gare mu kula da ƴaƴanmu mu musu tarbiya ba zai yi ka haihuwa yara a dinga turo su cibi sai sun lalace sannan kana neman wanda za ka kai ma ba a'a ya kamata a ce kana cikin rayuwar yaranka tun daga ran da ka haife shi har ya kai munzalin mutum domin sai muna ganin cewa duk da gwamnati za ta yi amma kuma muna neman gudunmuwan su kansu iyayen domin su miƙe tsaye tabbatar cewa tarbiya fa a hannun iyaye take kuma dole ne tarbiya iyaye ne ya kamata su kafin duk wani wanda ya kamata ya taimaka ya shigo cikin wannan al'amari.
To Hajiya kin sani sanin kowa ne motar gwamnati gaskiya ba ta gudu. Wato gwamnati za ta ce za a yi kaza amma za kan ɗauki lokaci wani kun ƙayyade mu kanku zuwa lokacin da za ku ɗauka na ganin cewon kun ce mu gurorinku dangane da waɗannan yaran kamar yadda ake bayani waɗansu iyayen nan sun kawo ƴaƴan nan ne don a tarbiyyantar da su a ladabtar da su ba karatu suka kawo su ba.
Ina tabbatar miki da muna da irin wannan abin nan ƙa'idoji na akwai na ɗan ƙaramin lokaci akwai na matsakaicin lokaci akwai kuma na dogon lokaci kamar yadda na gaya miki. Waɗannan yaran suna hannunmu kuma ba wai mun ba su bane a'a yawancin yaran nan suna buƙatar a kula da su a saurare su in san saurara mutum ma shi ma wani lokaci daɗi ke gare shi akwai ɗaya daga cikin su sunan shi Yeno makale mu ma yake mun mama ni zan bi nake ba damuwa to kin ga yana neman wanda zai magana shi tun da muka je wurin nan muke magana da shi muke neman me yake so me ya faru yana faɗa mana abubuwan da yake damun shi to kin ga ya kamata a ce dukkan waɗannan yaran kinga abinda muka yi yayi shi ne kamar yadda na ga miki magana makaranta dole ne za a tabbatar cewa an mai da su makaranta kuma za mu sa ido za mu kuma mu kula wannan abin ba na ma'aikata ta ne kaɗai ba akwai ma'aikatar ilimi akwai ma'aikatar ƙananan hukumomi akwai kamomi na ƙananan hukumomi wanda duk mun tare yanzu ana magana cewa to kamar gidajen waɗannan inda ake wannan horo din kin gane duk da mun ɗauko waɗannan yaran yanzu ai ba za a rasa waɗansu gidaje waɗanda suke nan ba kuma waɗanda suke irin wannan horo amma abin da muke ta shi ne cin a bi ƙa'idoji kuma a bi tsari idan akwai tsari ba abin da zai gagara tsarin da muke nufi shine a gwamnatance a zo irin wannan gida a yi rajista da aka yi rajista da gwamnati a faɗa ma gwamnati muna son mu buɗe abu mai kama da kaza mai kama da kaza muna son gwamnati shigo ciki menene tsarin gwamnati tsarin gwamnati za ta ce a'a kowane ɗaki kada ya wuce mutum huɗu ko mutum shida muna son a tabbatar akwai ruwan famfo akwai abin nan shan iska sosai da sauransu wani irin abinci za a ba to duk kin ga wannan haɗa hannu ne gwamnati a tabbatar an yi abin da ya kamata sannan kuma in ana neman malaman asibiti wanda za su kula da irin tarbiyya ko ɗabi'a yaro ko kuma canza tunanin yaro duk akwai irinsu a cikin gwamnati to dole ne a haɗa hannu amma mu abin da muke ta ba masu ana buɗe irin wannan kawai mutum ka je ka buɗe ka ragube babu doka babu oda sannan kuma in aka ce a gyara sai kuma zai zama matsala duk muna nan ne domin mu gyara daga iyayen har malaman makaranta har mu kanmu wanda muke gwamnati har waɗanda suke jami'an tsaro kowa yana son tabbatar cewa ana tafiya da al'amura yadda ya kamata to ina tabbatar miki cewa nan da ɗan kwanaki in kika sake tuntuɓa ta zan ce miki ga inda muke ga kuma inda yaran nan suke sannan kuma idan kina so ki ji daga gare su za mu haɗa ki da su ne su kai ma ki tambaye su saboda su zai miki bayani faɗa miki kuma daga inda aka ɗauko su amma yanzu ga inda suke.
Yawa to za mu so haka na Hajiya to ranar da wannan lamari ya faru mun samu wani bako da ya zo daga jihar Kaduna ya ziyarce mu a ofishin namu yake cewa ai in aka je jihohi za ku sha mamakin yawan irin waɗannan makarantu da suke nan. Kukan ji irin waɗannan bayanai, in kuma kuna jin irin waɗannan bayanai, wani mataki kuke ɗauka na ganin kun binciko domin ganin ba ci gaba da samun irin hakan ba, musamman a jihar ku ta Kaduna, tunda dai ku jihar ku kuke iko da ita?
Muna jin duka a jihohi da Lagos na Arewa da akwai irin wa'annan makarantu, amma bari mu magana jihar Kaduna. To kamar yadda kike faɗa din, tunda wannan abin ya faru an zo ana ce mana ai akwai makarantu wuri kaza, akwai makarantu wuri kaza. Yanzu abin da muka ce za mu yi shine muka ce za mu yi kididdigar irin wa'annan makarantu. To saboda haka yanzu maganar da muke miki ma'aikatu waɗanda suke da alhaki wannan an riga yanzu za a zauna kuma za a bi samun irin waɗannan a ga cewa an tsaftace su, kuma mun riga za mu aika da saƙo saboda akwai ƙungiyoyi waɗanda suke da irin waɗannan makarantun. Muna son mu zauna da ƙungiyoyi, muna son mu zauna da malaman addini, muna kuma son mu zauna da sarakunanmu, domin saboda duk abin da muke yi yana faruwa ne a cikin banda birni, kuma yana faruwa a ƙauyukanmu. To dole kin gani ko da mun an yi magani na birni sun bata, amma kuma in yana na a ƙauye kin ga an gudu ba a tsira ba kenan. Saboda haka duk mai wani ruwa da tsaki da sauransu muna fatan cewa za mu zauna, saboda ne ba mu san ma mu je mu ce muna wani mamaya ko wani abu, a'a idan ana da irin wannan wurin na horarwa da sauransu muna son kawai su zo wurin gwamnati, muna da shi ku zo ku gani da kuke so mu tafiyar da wannan wuri, ya za mu yi mu haɗa hannu, ya za mu yi mu aiki tare, mu abin da muke fata kuma muke son mu gani kenan.
To za mu ci gaba da bin diddigin wannan batu da kuma rahoton ƙananan yara tara da aka sata daga Kano aka kai su gabashin ƙasar, inda ake zargin waɗanda suka sace su da sauya musu suna da kuma tilasta musu zama Kirista. Za ku ji bayanan hukumomi akan wannan lamari. Yanzu dai a madadin wakilin Umma Faruk Musa da ya bada gudunmuwa daga nasarar wannan shirin, da kuma Chibahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri, ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke.
Kuma dalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu, Amina Buhari au nake cewa a wani lafiya.
Walle walle wana ta dauke kama kariya, kariya ne wagana gobe ba mu ne ba. Walle walle wana ta dauke kama kariya, kariya ne wagana gobe ba mu ne ba. Walle walle wana ta dauke kama kariya, kariya ne wagana gobe ba mu ne ba. Ya sona na rabba ubangiji magagin bawa, wani makadaci mai ban tabara mai tabewa. Kai ne mai kyauta Allah ka bani barainawa, ya da amci Allah da dawo manzo babba. Haka haka balle walle mana ta dauki kama kariya, dan yau mu ne magana gobe ba mu ne ba. Ina roƙonka ya rabbi dan yi sarman zanka, dan abdalla sabon Amina mai kishinka. Kai zan roka kaunar manzo ila husa ba zan tabi ba.
Walle walle wana ta dauki kama kariya,
kariya
ne magana gobe ba mu ne ba.
Na da bayani ya al'umma ko dan saurara, mutun da nake yi idan ka ji ni ka na ka lura. Dukan jagora idan yana da niyyar kwara, da gaskiya ta bin shari'a ba.
Walle walle wana ta dauki kama kariya,
kariya
ne magana gobe ba mu ne ba. Idan mu ne yau magana gobe ba mu ne ba. Ina mugunta domin ba za ta kai mu gaci ba, dukan mai mulki idan ba zai yi adalci ba. Don wata rana akwai atashi ba shi ne ba.
Walle walle wana ta dauki kama